sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Harande tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan dare naku na yau Laraba 15 ga watan Afrilu shekara 2020. A cikin shirin muna tafa da rahoto akan wasu daga cikin dalilai da suke sa yakar cin hanci da rashawa a nahiyar Afrika ka iya zama abu mai matukar wahala. A bangaren yaki da annobar coronavirus kuwa sauran jihohi a Najeriya na daukar wasu matakan kariya. Idan Allah ya bamu iko, za mu kawo muku labaran kwallo a takaice. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce Majalisar za ta cika yanar gizo da shafukan sada zumunta da su yi hambayani na kimiya domin kawar da abin da ya kira babbar annobar yada bayanan ƙarya akan annobar coronavirus. Guterres ya ce dimbin bayanai na ƙarya da suka kewaye cutar annoba ce ta yada ƙarya cike da munanan shawarorin kiwon lafiya da ƙarya da kagaggun bayanan kimiya na ƙarya da kuma hanyoyin magunguna na banza. Ya ce gaba ɗaya waɗannan guba ne da ke saka rayuwar mutane a cikin haɗari. Haka kuma ya maganta akan waɗanda ke sanya fargaba da tsoro a zukatan jama'a da ƙungiyoyi sakamakon annobar. Kana ya godewa 'yan jarida da wasu kafofi akan bayyanar da sai hambayane akan labaran ƙarya na bogi da ake yayatawa musamman a kafafen sada zumunta na yanar gizo. Babban jami'i da yake kula da cututtuka masu yaduwa na Amurka Dr. Anthony Fauci ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa idan aka zo batun sake buɗe tattalin arziki ba a zancen tukunna. Shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya dakatar da kuɗaɗen da Amurka ke baiwa hukumar lafiya ta duniya ta WHO wanda ya zarge ta da laifin ƙirƙirar ƙaruwar kashi 20 na waɗanda suka kamu da COVID-19 a faɗin duniya. Hukumar lafiyar ta Majalisar Dinkin Duniya a cewar Trump ta ɗauki mataki mai hatsari na nuna adawarta da matakinsa na hana shiga Amurka daga China da saka gyaran siyasa sama da matakan ceto rayuka. Dama an yi hasashen wannan matakin yayin da Trump ya yi ta nanata alamu na yin hakan bayan ya zargi hukumar ta WHO da nuna bambanci na fifita China, duk kuwa da cewa Amurka ita ce babbar mai tallafa mata guda ɗaya. Shugaban ƙasar ya ce dakatar da kuɗaɗen ga hukumar ta duniya zai ci gaba ne da kasancewa na tsawon kwanaki 60 zuwa 90 yayin da za a ci gaba da duba matakan da take ɗauka akan annobar cutar coronavirus. Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasuwannin hannayen jari a yankin Asiya sun fada a yau Laraba yayin da masu saka hannun jari suka bi halin akan hasashen cewa tattalin arzikin duniya zai samu mummunan koma bayan a cikin sama da shekaru 80. Kasuwannin Japan da Australia da Hong Kong da Shanghai duk sun yi ƙasa da kashi 1 cikin 100 a zuwa ƙarshen yini na hada-hada, tare da Kospi ta Koriya ta Kudu da ta cira da kashi 1.5 cikin 100 da ita kadai a yankin ta yi ta 10. Asusun bada lamuni na duniya IMF ya faɗa jiya Talata cewa tattalin arzikin duniya zai ƙasa da kashi 3 cikin 100 a wannan shekarar da muke ciki ta 2020, tare da rurrufe kusan dukkanin ayyukan tattalin arziki saboda yaduwar cutar coronavirus da ya zama mafi munin faduwar tattalin arziki tun lokacin da tattalin arzikin duniya ya fada a shekarun 1930. Daidai a yau Laraba farashin danyen mai ya dan tashi a kasuwanni, inda farashin danyen man Amurka ya yi sama da kusan kashi 2 cikin 100 akan dala 20.50 kowace ganga ɗaya, yayin da danyen man Brent a kasuwar ƙasa da ƙasa ya yi sama da kusan kashi 1 cikin 100 da dala 29.85. A yau Laraba masu gabatar da ƙara a Jamus sun sanar da kama mambobin ƙungiyar IS 4 da ake zargi da shirya kai hare-hare akan sansanonin sojan Amurka a Jamus. Sanarwar ta ce an same su da bindigogi da harsasai da suke bukata su kai hare-haren, tare da wasu kayayyaki na harhaɗa abubuwa masu fashewa. Masu gabatar da ƙarar sun ce tuni ƙungiyar ta auna sansanonin sojan Amurka da ke Jamus. sun bayyana mutum hudu tare da mutum na biyar da ke tsare tun a watan da ya gabata da cewa ‘yan kasar Tajikistan ne da suka kafa cibiyar ta'addanci a Jamus bayan shiga kungiyar IS a shekarar da ta gabata. Hukumomin sun ce suna da alaka kuma suna karɓar umarni ne daga manyan shugabannin IS a Syria da Afghanistan.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Gurin kowace gwamnati a faɗin duniya shine ta samarwa al'ummata rayuwa mai inganci. Amma da dama akan samu akasin hakan a wasu ƙasashe, musamman idan aka ce cin hanci da rashawa ya zama ruwan dare a ƙasar. Shin me hakan kan iya haifarwa? Nasiru Adamu El-Hikaya ya nazarci matsaloli da hakan kan iya haifarwa ga ci gaban al'umma.
To in suna da wuka da nama sai mu kyalisi sai sun kashe kasar gaba daya.
Nan ma dai tuna bayani ga yadda shugaba Buhari ke togaciyar kodai Najeriya ta kashe cin hanci da rashawa ko matsalar ta kashe Najeriya. Rahoton cibiyar yaki da cin hanci ta duniya da tabbatar da amana Transparency International da ke nuna yawanci shugabannin Afirka sun yi alwashin yaki da cin hanci a lokacin campaign, amma da alamu yakin yana gallabar su saboda tsanantar matsalar da watakila kasa hukunta wasu idan sani ko ma a ce waɗanda suka fi ƙarfin doka. Kasashen kudu da Sahara da suka hada da yankunan Afirka ta yamma na cikin wannan matsalar tsundum, inda kusan mutum zai wuya ya samu wata alfarma ko da kuwa haƙƙinsa ne ba tare da bada na goro ba. Wani jami'in diplomasiya da ya aiki a wasu kasashen Afirka ya duba tsanantar da lamarin yayi a Najeriya fiye da wasu kasashen yankin.
Corruption da shi shugaba Buhari ya ce yana so ya fighting, ina ji shi ma sai ya koma ga ma'aikatan gwamnati su suke taimakawa 'yan siyasa wajen satan kuɗin gwamnati. Kai misali ma kaman a ce a wasu ma'aikatun mu ɗauka ko na kasashen waje, ma'aikaci da zai retire an ɗauke shi an kai shi aiki a kasan waje, baicin kuma a dokan na civil service ya kamata a ce ya tafi retirement leave wata uku kamin nan lokacin retirensa. Na Najeriya in ma ba mu zo nan ba ɗaya ba, to ba za mu wuce ɗaya zuwa biyu ba. To kuma ga abinda shugaba yake so fighting, amma su ma'aikatan gwamnati yana fighting din corruption suko suna warwarewa ta wani wuri.
Mai sharhi kan lamuran demokuraɗiyya Anas Danna Yaba na ganin wawure dukiyar al'umma ya zama ruwan dare ga waɗanda suke rike da mukamai ko ko suka taɓa rike manyan mukaman.
Duk duniya ba ƙasar da ake sata irin Najeriya. Za ka ga mutum bai aikin komi, ya zama gwamna, ya zo ya gina gida, gidan musamman zai kai naira miliyan 500 ko 1 biliyan. Ina samu kuɗi. Abin ma ban tsoro wai mutane su to su ɗibi kuɗin jama'a wai talakansu taru bakin garkarsu. Kuɗin da anka ce a ba mutane ilimi, wai ka ce garka wanda ɗibi maka kuɗi kana mai wadanci, kana zaune bakin garka sai kana roƙo ya roƙo kuɗi shi baka.
Kana nufin su ma talaka suna da nasu laifin kenan?
Talaka suna da nasu laifi sosai. Wato abin da naka ɗibi ho ƙasar ga yau, duk gwamnan da shekara 8 ya ɗibi kuɗin jiha ta hede naira biliyan 150. In ka tafi Dubai za ka ga ginoninsu, in ka tafi Ingila za ka ganin su da gidajen nan ma da sun kasu Ingila biya suka yi haraji ake cin suna biyan gidajen.
Anas, kai ba jami'in yaki da cin hanci da rashawa bai na ka samu irin waɗannan bayanai?
Ga sunan da filazoji Abuja da gidajen haya, in ka tafi Dubai za ka ga filaza a ce maka ta wani ce ina samu kuɗin. Arzikin da an Najeriya ya wuce a bari ɗan Najeriya shi tashi bara. Arzikin da akwai Najeriya ya wuce a ce ɗan Najeriya sun lalace sun koma Ghana suna karatu ko sun koma Sudan. Yau saboda lalaciya Kenya an ka ce wai ɗan Najeriya suna zuwa karatu.
Rahoton na cibiyar yaƙi da cin hanci ya ce akwai ƙasashen da ke taɓukawa wajen wannan yaƙin a nahiyar kamar Botswana, Lesotho, Burkina Faso da Senegal. Shin wannan gwamnati ta Najeriya za ta samu nasarar jera kasar rasahun masu kyamar cin kuɗin haramun? Lokaci ne zai nuna, don kuwa sanannen kauli ne a Najeriya in ka ɗaura yaƙi da cin hanci to shi ma hancin zai yunƙuro don ramawa. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya kyauta, daga batun cin hanci sai na lafiya uwar jiki. Gwamnatin jihar Abia ta fara aikin feshi a sassa daban-daban na jihar don kawo ƙarshen yaduwar ƙwayoyin halittar wannan annoba ta coronavirus. Wakilin muryar Amurka Alfonso Okoro Igwe ya aiko mana da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Abia a kudu maso gabashin Najeriya ta fara gudanar da aikin tsaftace wuraren taro da kasuwanni da tashar motoci a sassa na jihar a yayin ci gaba da ƙoƙari wajen hana shigowar cutar coronavirus jihar. Dr. Solomon Ogunji shine kwamishinan muhalli na jihar, kuma ya ƙarin haske a wannan hira da muryar Amurka.
We are going to share the chemical chlorine, PVD, IBM or those things that they brought for viruses on air, which the state government has procured, we're going to distribute it in the 17 local governments today.
Yace za mu rarrabar da sinadaran da aka kawo saboda tsaftace sararin jihar, ciki har da sinadarin chlorine da gwamnatin jihar Abia ta sayo. Za mu rarrabar wa kananan hukumomi 17 na jihar yau don yin feshi a sakatariyar kananan hukumomi da tashar motoci da kasuwanni da kuma wuraren ibada. Sai dai a wannan yunkurin da gwamnatin jihar ta fara gudanarwa jiya Talata a garin Aba, an lura cewa ba a yin feshin yadda ya kamata. Kamar yadda wasu shugabannin kasuwar albasa da aka fi sani da Onions Market a Aba suka shaida.
Sunanan Alhaji Salihu Dan Wanzam, shugaban kasuwar albasa Aba. Lalle yau da safe gwamnati ta turo motoci na feshi. Sun zo sun gabatar da feshi ko ina a nan kasuwar albasa da Ogoshushi Market, kasuwar katako. Sannan suka shiga gari. Ina da labarin kuma a cikin gari yawancin wurare sun fesa. Amma feshin da suke yi wannan ga turo wajen feshi din, tsakani da Allah ba sa tsayawa su fesa kamar yadda ya dace. Domin a kasuwar albasa gaba ɗaya a wuri biyu suka tsaya, a wuri biyu suka tsaya, kowane zai kai kamar mita 30-30 haka da suka fesa sau biyu kowa suka fesa. Ni dai maganin da suka fesa tsakanin Allah ni kowa da shi ban ji ba. Ya kamata idan gwamnati za ta yi abun nan to ta tsaya da gaske ko maka ta kula da mutane da ta turo su yi mata aiki. A kula da mutane da aka turo su yi aiki, saboda gwamnati za ta turo mutane aiki sai su yi soran su su tafi yansu, domin sun san ba wani wanda abu wanda zai tsawatar ko kuma zai wadaba gwamnati ga abin da wata alamun dahala wadda an kai.
Amma kai kana ganin ba somintanci ake ba yanzu da yake har yanzu ba samu aukuwar barkewar wannan cutar yanzu ba a jihar?
To muna jira mu gani ko somintanci na sun kai ko za su zo su yi mai mai. Domin muna ji ga kai wannan yada labarai an ce ba a kawo maganin wannan cutar ba. To shi wannan da aka fesa ba mu sani ba, yana zama rigakafi ko yana zama magani, tunda an ce muna ba zama maganin cutar ba.
Kana magana da Muhammad Sani Jos, sakataren kasuwar kungiyar albasa na Abba. Wato zahiri mun ga mota ta zo ta fire service yau ta yi mana feshi ta nan kasuwar albasa, amma yadda muka ga feshin ya gudana to gaskiya ba yadda muka saba ji a wayansu wurare ba. Saboda yadda na ga motar ita tana tafiya commissioner aiki da makarabansa suna gaba. To inda suka samu canda nan suke feshin da kuma irin tsofaffin motoci da suke gefen nan, daga sun tan fesa sai su yi gaba, in suka yi gaba sai sake zuwa su fesa. To abinda suke kenan ba wai ana feshi ne gaba ɗaya ko ina da ko ina ba, yadda muka ga suke feshi a nan kenan.
Me kake gani ya kamata a yi?
To gaskiya ya kamata in za a yi feshin a ce an samu motoci da dama wanda su rinka cewa kamar yadda muke gani a kasashen waje ana yi, to mu ma rinka fesawa cikin kasuwa ne waje ne haka ko ina ana fesawa. To shi ne, amma yanzu an kashe waje ciki kuma ba a fesa ba, to kaga ai ba a rabu da mari ba har yanzu. To shi yasa muke ganin cewa ya kamata gwamnati ta yi magana a kai feshin nan da za a ce cikin kasuwanni haka da bakin hanya ko ina a ce an fesa ba, a ce wai duk inda tanda yake shi za a fesa a wuce ba.
Kwamishinan muhalli Dr. Solomon Ogunji ya dai mayar da martani akan wannan da kira ga al'umma da su yi hakuri, da yake wannan shi ne karo na farko na yin feshin. Ya kara da cewa gwamnati za ta yi iya bakin kokarinta wajen tabbatar da nasarar aikin, inda ya buƙaci kowa ya kasance a gida yayin da ake gudanar da feshin. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umahia, Najeriya.
Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa maso tsakiya a Najeriya, wanda Zainab Babaji ta haɗa mana.
Yayin da hankalin duniya ya koma kan yaƙi da takaita yaduwar cutar coronavirus, al'ummomin yankin karamar hukumar Basa a nan jihar Plateau kuwa suna fama ne da hare-haren 'yan bindiga da ya yi sanadin rasa dimbin rayuka da dukiyoyi. Bayanai na nuni da cewar fiye da mutane 30 ne suka halaka a 'yan kwanakin nan, yayin da dabbobi da gidaje da dama suka salwanta sakamakon ayyukan 'yan ta'adda. Shugaban matasan Irigwe Cinge Ayuba Dodo ya ce ko a jiya an kai hari an kuma kashe mutane.
A ƙasar Irigwe labarin kashe-kashe ne da zubar da jini muke ta samuwa. Amma na jiya din akwai wata ƙauyen da ake kiran Takura a gunduma Takol. Jiya da dare kusa karfe 9 sai ga labari cewa an kai mana hari wanda mutum guda 9 har ma da mace majuna biyu aka kashe kusa gaba daya gidajen kauyen Ankoko ne su.
Ko jami'an tsaro sun kai wurin?
Ya da dare na samu waya na shi DPO muna magana suna hanya motarsu ya samu matsala amma yanzu da irin yadda muke magana su shi DPO ya samu isowa. Mu kuma matsalar mu shine me zai sa kullun sai abu ya faru ne daga baya aka yi kashe-kashe aka yi kone-kone sai a iso ina amfani. Ita gwamnati ba wanda ya fi karfinta dan akwai gaskiya za a iya magance shi. So muna kira da gwamnati da jami'an tsaro a yi kokari. Shekaran jiya ne kawai mun ji gwamnati sun yi statement game da kashe-kashe na kwanakin baya wanda morasa mutane kusa 19. Saboda haka gwamnati ta san cewa fa da jama'a ake mulki.
Shugaban kungiyar Miyatti Allah karamar hukumar Basa Umar Dakare wanda ya ce su ma Fulani suna fuskantar kashe-kashen mutane da dabbobi ya bayyana irin kokarin da suke yi wajen fadakar da masu kai hare-hare da su kauce mai yin hakan.
To wallahi lokacin da aka kashe yaran Fulani a karamar hukumar Basa wajen guda hudu aka kashe sanu aka kone gidaje na ja hankalin su a gaban hukuma na sai lalle kar wani ya kuskura ya dauki doka a hannun shi ya bari. Amma sai na tama mai tallan na Basa local government bana fata wannan bana goyen bayan shi har abada bana son shi. Ina fatan ƴan Fulani da inda suke a Basa nan ko Rukuba ko Irigoi ko Pengena ko a jihar Plateau ko a Nigeria duk su kama hankalin su a zauna lafiya. Rashin zaman lafiyan nan shine yake kawo mana wahalhalu da rashin tattalin arziki. Yanzu a tsarin da Fulani suka yi na shanu da gidaje ya fi na biliyan 10 to me riban ne saboda haka ba ma son iri wayannan abubuwan su dinga faruwa.
Kakakin rundunar wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Manjo Ibrahim Shitu ya tabbatar da aukuwar lamarin wanda ya ce a lokacin da nake magana da shi kwamandan rundunar Manjo General Chiku Emeka Okonkwo ya kai ziyarar gani da ido ya kuma yi alkawarin tura dakaru a yankin don tabbatar da zaman lafiya. Na kuma tambaye shi ko sun tantance yawan waɗanda harin ya rutsa da su.
Honestly, for now, I don't have that number.
Yace gaskiya a yanzu ba ni da adadin waɗanda suka hallaka. Rundunar ta kuma buƙaci jama'ar yankin da su ba ta haɗin kai wajen samun sahihan bayanai. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Plateau Mr. Dan Manjan ya yi bayani kan matakan da gwamnati ta ɗauka.
Matakan da gwamnati ta ɗauka tana zama da su al'ummar Fulani da kuma al'ummar Irigoi. An tattauna shi yasa abun ya dan lafa amma wannan abun ya zo mana da mamaki kuma da daren jiya din nan.
Duka waɗannan mutanen da ake zama da su kowa zai nuna cewa shi bai ma san wanda yake kawo wannan harin ba. Ba wani matakan da aka sa don tabbatar da kamin ma mutanen nan su kawo hari a tabbatar cewa an tsare mutane.
Kin ga Operation Rainbow suna da wannan matattaran labaru din kuma daidai gwargwado suna yana aiki. Babban matsala shine idan jama'a ba su amince da juna ba, ba su yarda za su zauna lafiya ba, to kin ga inda za su sami matsala kenan. Babban matsala na biyu shine akwai wadanda suke azurta kansu ta wajen fannin wadannan fadace-fadace. Akwai masu sayar da makamai, akwai wadanda suke cin riban wannan abun ba haka ba. Zai kici kicin yawa ba saboda haka gwamnati ya kokarinta tana yi daidai gwargwado al'umman nan biyu su zauna su gaya wa juna gaskiya su yarda za su zauna lafiya.
Kungiyar ƴan sintiri ta yi namijin kokari wajen tabbatar da dokar killace al'umma a gidajensu da gwamnatin jihar Plateau ta sanya.
Sunana Alhaji Garba Juji, Deputy Zonal Commander General Vigilante Group of Nigeria North Central. Wasu mutane sun gamu kazage-zage sai maganganu iri-iri kuma sai a fada musu cewa su shiga gidan su ce ba za su shiga ba ganin ciwar mu ma a cikin su muke. Saboda haka kin gani idan ka zo mutun ya san kan kace masa ga wanda ya ga zai ga kamar ko baka yi saka gaya mishi ba. Wani wuri ma har kusan jiban yaran mu akai. Muna nuna musu wannan ciwo bai bar kowa ba. Saboda haka wannan abin da ake taimakon mu ake.
Ta yaya suke samun abinci da sauran abin da yake bukata?
To alal hakika gaskiya officially dai ba mu da wani abu da aka ba mu. Sai dai da yake kullum muna tare da jami'an tsaro ne kuma duk gwamnatin da take ci muna tare da ita. To mu muna so mu ga cewar an zauna lafiya. Amma mu a wurin mu dai yanzu babu wani ci gaba da muka samu daga gwamnati ko daga wani individual babu. Tunda shekara da shekaru muna wannan aikin ba ranar da aka kira mu officially aka ce mana ga wani abu taimako daga gwamnati ko ta kasa ko kuma ta state ko ta local government babu ranar da aka yi mana wannan sai dai dan abun da ba za a rasa ba dan wani lokacin suna da dan biyan bukata sukan kira yaran mu wasu dan yi musu wani alheri wasu godiya dai da muke da yake suna taimakawa wajen samar da tsaro da daure mana gindin mu ga mun taimaka security mu da suke ciki an zauna lafiya
daga jihar Nasarawa kuwa taro ne aka gudanar tsakanin jihohin Benue Taraba da Nasarawa kan matakan tsaro biyo bayan wasu hare-hare da ya sanadin rasa rayuka commissioner ya da labaran jihar Nasarawa wa Mr. Dogo Shama ya mun karin haske kan abin da aka tattauna a taron.
Makasari wannan meeting shine idan baki manta ba akwai wani tashi hankali tsakanin mutanen Tibi da Jikun wanda kuma suna kasan Benue da kuma kasan Taraba wanda har aka rasa rayuka guda uku. To dalilin zuwan sunan Nasarawa state shine gwamnati na Nasarawa state ta gane cewa akwai damuwa tsakanin waɗannan state kuma dukkan mu muna boundary da su an kira su suka zo nan Nasarawa state domin a zo a tattauna a san hanyar da za a magance irin damuwan nan ina akwai tashi hankali a jihar Benue ko jihar Taraba yana shafe mu anan domin mutane daga can suna guduwa su dawo nan a san da za a magance irin damuwoyi da zai tashi
me zai iya bambanta wannan tattaunawan da waɗanda aka yi baya
mun ba da gaskiya wannan tattauna da aka yi jiya ya zama yarjejeniya ne wanda aka zauna an tattauna kuma an fahimci juna sun gane cewa ya kamata su yi zaman lafiya
to ganin cewa damina ta fado wanda yawanci a irin wannan lokaci ake samun matsaloli musamman tsakanin makiyaya da manoma akwai waɗansu sabbin matakai da gwamnatocin nan suka sa domin a tabbatar cewa ba wanda ya samu cutuwa
an tattauna matakai kuma matakan sun zama wanda an riga an saba sani a koma gida a kira waɗanda abun ya shafa a zona a shirya su sannan kuma aka ɗauka mataki cewa inda suke sarakuna su ne masu kasa da mutane da al'adu an sa su za su koma sannan su kira juna domin a gan sun tabbatar cewa an kawo wannan damuwan zuwa ga ƙarshe
daga jihar Benue kuwa hukumar shige da fice ce ta buƙaci cibiyar hana yaduwar cututtuka ta ƙasa da ta kafa wurin killace jama'a akan iyakar Najeriya da Kamaru don hana yaduwar cutar coronavirus hukumar ta sanya tsauraran matakan hana shiga da fita biyo bayan kwararowar dubban yan gudun hijira daga Kamaru zuwa Najeriya ta jihar Benue Shugaban hukumar shige da fice a jihar Benue, Mr. Okojaja Adango, ya bayyana cewar dole ne duk wanda zai shigo Najeriya sai an killace shi har na tsawon kwanaki 14.
Now that we have the issue of COVID and the borders are closed, we do not expect that people should cross the borders.
Yace yanzu da muke fuskantar cutar coronavirus kuma an rufe kan iyaka ba ma zaton mutane za su tsallake kan iyakar amma in har sun shigo muna kokarin shirya wani mataki ta yadda ma'aikatan lafiya za su bincika duk wanda zai shigo Adango wanda ya dauki damar wajen fadakarwa kan illar cutar coronavirus wa al'umar kauyen Abande dake kan iyakar Najeriya da Kamaru ya shaida musu cewa duk da ratan da Kamaru ke da shi da kauyen nasu Dole ne su taimakawa hukuma ba wai su hana mutanen Kamaru shigowa ba amma a tabbatar an musu gwajin cutar coronavirus don kar su shigo da annobar a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Manijojin kuma sai a santi fatako Edmond Aka ya ce jama'an zartarwa na club Kwame ci shine kamata a kama da hannu dumu-dumu a matsalar kuɗi da babban kungiyar na kasar Ghana ta fada na kuɗi $240,000 wadda za ta biya bayan shari'ar da aka yi musu kotoko dai na fiskantan biyan tsabar kuɗi $240,000 wadda tara ne kan sabuwar wata ko kuma a dakatar daga manyan club din kasar saboda ta karya ko kuma ta saba wa hukunci na shari'a tsakaninta da Esperance din Tunisia game da dan wasa na gaba Emmanuel Clotin. Yan wasan baya guda biyu na yan kasar Ghana da ke wasan su a kasar Kuwait sun fito suna taimakawa marasa galihu wato talakawa a yayin da ake ana fita da ake fama da shi a nan kasar inda suke raba gana sai dai dari dari da kuma dubu dubu ga talakawa a nan kasar. Yan wasannin guda biyu tuni dama sun raba waɗansu kayayyaki da suka hada da ainihin Veronica Bucket da ake amfani da shi wurin wanke hannu da sinadarin kashe kwari wato sanitizers da tayi sauran kayayyaki da ke tabbatar da tsafta a cikin unguwanni domin su tabbatar da kariya daga wannan cuta ta coronavirus mai yaduwa. Dan wasan gaba na Accra House of Oak Abednego Tete ya jinjinawa kwarewar Ademola Janjumakuti wadda ya sifanta da dan wasan gaba na kasar Togo Emmanuel Adebayo. Tete da Ademola dai sun yi wasa a Super League din kasar Ingila inda Emmanuel Adebayo ya yi wa Punjab FC wasa. Dan wasan mai shekaru 21 da haihuwa sau takwas yana jefa kwallo a raga a wasanni 14 bayan ya fito daga Fujaira na United Arab Emirates inda ya yi aiki da sharar dan wasan kasar Argentina Maradona. Tsohon dan wasan baya na kasar Ghana Shila Eliasu Alhassan ya bayyana cewa Abdul Karim Guruzani dalilin da ya sa ya gaza samun yi wa Arsenal wasa a ainihin ligin kasar Ingila. Eliasu dai ya samu takalmi ga a wasan cin kofin duniya na FIFA na shekarar 2006 abinda ya jawo masa masu sha'awansa a fadin Turai Duke da sun ka hada da manaja Arsene Wenger wadda ya nuna tsananin sha'awa akan dan wasan na baya a cikin wasan da Ghana ta yi nasara akan Czechoslovakia. Ridwanullah Muktara Basa shin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Kuma mun kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce majalisar za ta cika yanar gizo da shafukan sada zumunta da su yi hambayani na kimiyya domin kawar da abin da ya kira babbar annobar yada bayanan ƙarya akan annobar coronavirus. Guterres ya ce dimbin bayanai na ƙarya da suka kewaye cutar annoba ce ta yaɗa ƙarya cike da munanan shawarorin kiwon lafiya da ƙarya da kagaggun bayanan kimiyya na ƙarya da kuma hanyoyin magunguna na banza. Ya ce gaba ɗaya waɗannan guba ne da ke saka rayuwar mutane a cikin haɗari. Shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya dakatar da kuɗaɗen da Amurka ke baiwa hukumar lafiya ta duniya ta WHO wanda ya zarge ta da laifin ƙirƙirar ƙaruwar kashi 20 na waɗanda suka kamu da COVID-19 a faɗin duniya. Hukumar lafiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya a cewar Trump ta ɗauki mataki mai hatsari na nuna adawarta da matakinsa na hana shiga Amurka daga China da saka gyaran siyasa sama da matakan ceto rayuka. Kasuwannin hannayen jari a yankin Asiya sun fada a yau Laraba yayin da masu saka hannun jari suka bi halin akan hasashen cewa tattalin arzikin duniya zai samu mummunan koma bayan a cikin sama da shekaru 80. Kasuwannin Japan da Australia da Hong Kong da Shanghai duk sun yi kasa da kashi 1 cikin 100 a zuwa ƙarshen yini na hada-hada tare da Kospi ta Koriya ta Kudu da ta cira da kashi 1.5 cikin 100 da ita kadai a yankin ta yi ta 10. A yau Laraba masu gabatar da kara a Jamus sun sanar da kama mambobin kungiyar IS 4 da ake zargi da shirya kai har-har akan sansanonin sojan Amurka a Jamus. Sanarwar ta ce an same su da bindigogi da harsasai da suke bukata su kai har-haran tare da wasu kayayyaki na har-hada abubuwa masu fashewa. Masu gabatar da karar sun ce tuni kungiyar ta auna sansanonin sojan Amurka da ke Jamus.
Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Muna miƙa gaisuwa da fatan alkhairi ga ɗaukacin masu sauraronmu a duk faɗin duniya. Da fatar Allah ya ƙara tsare mu da tsarewarsa baki ɗaya. Allahumma amin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gresham. Nine naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace, salam.